ta hanyar wata wasiƙar da suka aike wa jakadan China a ranar Litinin 6 ga watan Mayu ne hukumomin jamhuriyar Benin suka sanar da daukan matakin hana jigilar danyen man Niger da ya kamata a fara fitarwa zuwa kasuwannin duniya. Wannan wata hanya ce da shugaba Patrice Talon ya kullo da ita da nufin matsalamba ga hukumomin mulkin sojan Niger don ganin sun bude iyakar kasar da ke ci gaba da kasancewa a rufe. Wata majiya a ma'aikatar man fetur ta ce ya zuwa wannan lokaci Niger bata samu takardar da ke sanar cewa Benin ta dauki wannan mataki ba. To amma wani jigo a kungiyar Front Patriotique ta masu goyon bayan CNSP Bana Ibrahim na ganin matakin na Benin magana ce ta tsakanin ta da China.
Yarjejeniya da ya kunshi wannan bututu na mai kala biyu ne, akwai wanda ya shafi kasanmu wanda ya tashi daga Agadem zuwa har iyaka da kasar Benin, akwai kuma yarjejeniya na biyu wanda ya hada kamfanin nan na China da kasar Benin.
Barazanar kutsen da aka yi hasashen za iya fuskanta daga dakarun da Faransa ta girke a Benin ne hukumomi suka ayyana a matsayin dalilin su na karfafa matakan da suka dakatar da zirga-zirga ta bangaren Niger, yayin da bangaren Benin ake kallon abin tamkar wani matakin huce takeici sakamakon yadda shugaba Talon ya kasance na gaba-gaba lokacin da sai dawo ta kakabawa Niger takunkumi. Masanin tattalin arziki kuma mai sharhi kan al'amuran ƙasa da ƙasa Isu Abubakar Kado na ganin ya kamata ƙasashen biyu su jingine dukkan wani bambance-bambance don neman mafita.
Tsakaninmu da Benin akwai wata komishin wadda aka ce ma Benin Niger, ya kamata a tara a zamna a tattauna a ga menene matsala. Tunda harkar ta shafi tattalin arzikin ƙasa, ta shafi talakawa da 'yan ƙasa, ba harkar siyasa ba ce. A zamna a tattauna a ga menene ke hana ruwa gudu, kuma tun harin ma da aka kucece tsakaninmu da Benin muka ce an ga kamar abun bai yiwa a yi hanya ta fetur wadda za ta kai kwar wancan na lome a buɗe matasa ta mai nan gaya, kuma a yi wani ɗan forsec wanda za a zo ana sayan mamu.
Tashar jirgin ruwan Kwatano ita ce mafi kusa da 'yan kasuwar Niger, kuma tana samun galibin kuɗaɗen shigarta daga hajojin da 'yan Niger ke oda daga waje. Saboda haka rufe iyaka a tsakanin Niger da Benin yau akalla watanni 9 mataki ne da ya matukar haddasa koma bayan tattalin arziki da kasashen biyu makwabtan juna. Alhaji Yakuba Damaradi shine shugaban kungiyar ce ta 'yan kasuwar M4X4.
Ta ga daman Afirka yanmu da ke can Benin wanda mu samu sun shiga hannunmu har yanzu, kuma in wanga abun ya zo ya karu to ina ganin abun zai yi yawa, kuma abun in ba a yi hankali bayan irin wannan tana samuwa to zai kai ma ga inda abun da ba a so. Tunda kuka san akwai manyan kasashe wanda suka dauki alƙawarin cewa sai sun ga irin yadda za su rikita mana al'amuranmu na cikin gida.
A shekarar 2019 ne Niger da China suka cimma wata yarjejeniya da kasar Benin, wacce a ƙarƙashin ta aka amincewa kamfanin CNPC na haɗin gwiwar Niger da China ya shimfiɗa bututun mai mai tsawon kilomita kusan 2000 a wani yunkurin fitar da man kasar zuwa kasuwannin duniya. Aikin da ya kammala a Disamba 2023 da nufin fara lodawa a watan nan na Mayu daga tashar jirgin ruwan Seme. A watan Afrilun da ya shige, gwamnatin Niger ta sanar da cin bashin miliyan 400 na dala daga kasar China, waɗanda za a biya da ɗanyen mai a tsawon watanni 12. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.